Sashen Hausa na muryar Amurka biyo yake gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta duniyar gizo akan biyoyihausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyo amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan korafin wasu dalibai a Borno kan karin farashin litar mai da wutar lantarki. A jamhuriyar Niger kuma wasu ƴan siyasa sun bullo da logar sauya sheka da hakan ya sanya farin jini sabbi ko kananan jam'iyyu gabanin babban zaben kasar a watan Disamba. A Bauchi kuma nan ma wata kungiya ke kamfanin neman mulkin karba karba. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin din Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa Aisha Sule. A yau Litinin, Amurka za ta saka takunkumi akan mutane fiye da 24 da waɗanda ke da hannu a cikin nuclear da makamai masu linzami na Iran, a cewar wani babban jami'i da yake karfafa takunkumin Majalisar Dinkin Duniya akan Tehran da Washington ta ce ya dawo duk da kin amincewar wasu kawayenta da magoya bayanta. Da yake magana bisa sharadin a saka sunansa, jami'in ya ce Iran za ta tanadi sinadarai na kera makaman nuclear a ƙarshen shekara, kuma Tehran ta shiga yarjejeniyar makamai masu shin nisan zango da kasar Korea ta Arewa, amma bai bada cikakkiyar shaida akan haka ba. Sabon takunkumin ya yi daidai da kokarin shugaban Amurka Donald Trump na takaita tasirin da Iran ke da shi a nahir, kuma yana zuwa ne mako guda bayan da Amurka ta cimma yarjejeniyar daidaita alaka tsakanin hadaddiyar daular Larabawa da Bahrain da Isra'ila. Gwamnatin Trump na zargin Iran da neman makaman nuclear, batun da Tehran ta musanta, kuma matakan na Litinin za su kasance sabon kokarin dakushe tasirin Iran na samar da makaman nuclear wanda ke barazana ga Amurka da kawayenta. Amurka ta kafa tarihi na yin gwajin cutar coronavirus fiye da miliyan 1 a rana guda. To amma kasar na bukatar gwajin cutar miliyan 6 zuwa 10 a rana daya domin dakile annobar, a cewar masana da dama. Kasar ta gudanar da gwajin miliyan 1,061,411 a ranar Asabar, kamar yadda alkalman wata kungiyar sa kai ta kididdiga da bibiyar cutar COVID suka bayyana. Wannan bayani na zuwa ne bayan da aka yi ta samun cikas na gwajin a makonni da dama. Kasar ta Amurka ta yi gwaji akan mutane 650,000 a rana guda a makon jiya, wanda ya yi kasa bayan cimma 800,000 a rana guda a watan Yuli. Tun farkon bulla annobar, karancin kayayyakin gwaji ya kawo koma baya wajen dakile yaduwar cutar. A 'yan shekarun nan, shugaban Amurka Donald Trump ya nada Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da Allison Jones Rosen masu ra'ayin rikau a matsayin alkalan kotun ɗaukaka ƙara, kuma ana sa ran a yanzu zai iya ɗaukan ɗaya daga cikinsu a matsayin wacce za ta haye kujerar dindindin a kotun kolin. Da alama kuma suna kan gaba a jerin sunayen na zaɓin shugaban Amurka domin maye gurbin mai shari'a Ruth Bader Ginsburg, mai sassaucin ra'ayi wadda ta riƙe mukamin na tsawon shekaru 27 kafin mutuwar ta ranar Juma'a, wata 1.5 kafin zaɓen na 3 ga watan Nuwamba, inda za a kara tsakanin Trump da Biden. Kowace ɗaya daga cikin matan uku, Barrett mai shekara 48 da Lagoa mai shekaru 52 da Rushing mai shekaru 38 na iya samun goyon baya kai tsaye na 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican. Haka kuma kowace daga cikinsu na iya fuskantar adawa daga 'yan Democrats. Da yawa daga cikin 'yan Democrats na iya kin amincewa da tabbatar da kowace ɗaya daga cikinsu, saboda zai iya ƙara rinjayen masu ra'ayin mazan jiya 6-3, kuma zai iya shafar shawarwari akan batutuwa da dama, ciki har da batun zubar da ciki, bakin haure, harkar lafiya, yancin addini da dai sauransu. Hukumar tsaron kasar Uzbekistan ta ce an samu sake farfadowar ayyukan masu tsautsauran ra'ayin addini a kasar da ke tsakiyar Asiya, amma tarihin gwamnatin na zargin tsatsauran ra'ayin addini domin tunkarar yan adawa ya sa masu lura da al'amura shakku akan lamarin. Hukumar tsaron kasar a yan watannin nan ta sanar da ayyuka da dama na yaki da masu tsatsauran ra'ayin addini, ciki har da na 8 ga watan Satumba a babban birnin kasar Tashkent. An tsare yan Uzbek 6 bisa zargin rarraba sakonnin Telegram da ke kira ga yan kasar su je Syria domin shiga wata kungiyar yan ta'adda. Uzbekistan na da yawan jama'a miliyan 33, inda kashi 94 cikin 100 musulmi ne, a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar. Sauran kashi 3.5 cikin 100 kuma mabiya addinin gargajiyar Rasha ne. Ragowar kusan kashi 3 cikin 100 kuma sun hada da yan Katolika, Kristoci, yan Koriya da sauran addinai daban-daban. Dubban jama'a ne suka yi cincirindo domin zaman makokin shugaban babban kungiyar Islama a Bangladesh, yayin da ake gudanar da jana'izar sa a ranar Asabar a wani gari da ke kudu maso gabas, a cewar 'yan sanda. Allama Shah Ahmad Shafi, wanda ya shugabanci kungiyar na Hazard al-Islam tunda aka kafa ta a shekara ta 2010, ya rasu a ranar Juma'a a babban birnin kasar Dhaka, yana da shekaru 100. Mutuwar tasa ya zo ne kwana ɗaya bayan da dubban ɗalibai suka yi bore a shahararriyar makarantarsa, inda suka yi kira yayi murabus bayan da ya kwashe shekaru 30 yana shugabanta.
Labaran duniya aka saurara daga Washington, yanzu babin rahotanni. Wata kungiyar ɗalibai a jihar Borno ta nuna damuwa ainin kam kuncin rayuwa da ta karu sakamakon matakin gwamnatin Najeriya na ƙara farashin litar fetur da kuma ƙarin farashin ma'aunin lantarki.
Kuma da Suleiman Muhammad Sarki dai shi ne shugaban kungiyar ɗalibin na ƙasa da ake kira NANS, wato na shiya ta ca da ma suka yi kira da gwamnatin tarayyar da su janye wannan ƙarin kuɗi da ta yi na sawa ma al'umman ƙasar sayida.
Kuɗin mai da aka ƙara shi ne abin da zai janyo kuɗin komai a ƙasa ya ƙaru, wanda kuma a halin da ake ciki mutane da yawa sun rasa aikin yinsu saboda halin da muka shiga na coronavirus, wanda kuma har yanzu duniya tana cikin shi. Sai muka yi mamaki kuma a ce gwamnatin da jama'an Najeriya suna da kyawun zato a kanta, gwamnatin da jama'an Najeriya suka bata uzuri sama da kowace gwamnati da aka yi a Najeriya, ba abin da ta yi a wannan lokaci da mutane suke bukatan taimako, ba abin da ta yi sai ƙara kuɗin mai, kuɗin wuta, wanda kuma ƙara wannan kuɗin abubuwan zai kawo ƙarin komai a ƙasa. Muna kira ga gwamnati ta duba kukan talakawa. Talakawan Najeriya ba za su iya siyan mai a yanda yake ba. Dan Allah a rage wannan kuɗin mai.
Na kuma tambayi wasu shugabannin kungiyar ɗaliban game da na zuwa matattaran yan jaridun garin cewa har yanzu ɗalibai suke.
Sunana Comrade Suleiman Victor Mishelia, ni ne Director Program and Academic Matters. A zama mu na yan makaranta, dole ne mu gaya ma gwamnati cewa abinda take yi yana da implication akan abubuwa da yawa a cikin kasar nan, most especially hanyar tattalin arziki da zaman lafiya da yake cikin kasa.
Sunana Comrade Sugun Abba, ni ne Northern Borno Student Association President. Ɗaliban mu jiwa in an ce yau an buɗe makaranta su komo gari su zo su yi karatu, ba za su samu ikon zuwa ba. Shi ne muke kiran attention na federal government da ta yi mana uzuri ta sauke, ba wannan ba ne lokacin da ya dace a kara kuɗin mai ba.
Wasu kungiyar ɗalibai ke nan da ke nuna kamincewarsu ga gwamnatin tarayya da kara kuɗin man fetur da wutar lantarki da aka yi a ƙasar da jama'a da dama ke kukawa a kai. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce ba za ta dawo da tallafin man fetur ba don a halin taɓarɓarewar tattalin arziki da ƙasashen duniya ke ciki, hakan ba zai yiwu ba. Ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad ta ce ko da farashin gangar man fetur ya inganta a kasuwannin duniya, gwamnatin Najeriya ta riga ta wuce yayin tallafin fetur. A zantawarsa da wakiliyarmu Madina Dauda, shugaban kamfanin man fetur na Najeriya NNPC Mele Kolo Kyari ya bayyana dalilan ƙarin farashin litar fetur.
Ba ƙarin kuɗin man fetur aka yi ba, canjin tsari ne. Domin wannan canjin ba ma yanzu aka yi shi ba, tun watan Mars aka yi shi, kuma abin da ya kasance shi ne shekara da shekaru gwamnati tana sa tallafi a man fetur. Ma'anar wannan tallafin shi ne gwamnati ta so shi a kuɗin da ya wuce abin da ake sai da shi a kasuwa. Wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame. Wannan rangwame zahiri ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru. Misali, daga shekara 2006 har zuwa yau, misali, an kashe kuɗi kimanin naira trillion 14. kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaidan da za a gani cewa an bada wannan tallafin na manya ne da masu hannu da shibni da yan kasuwa da manyan ma'aikata kila ma har da ni cikin ne yasa a kira su ne domin mu ke da manyan motoci masu hali suke da motoci uku hudu kuma shi talaka ba ruwan shi da wannan illa iyaka ya shiga motan kasuwa wanda ba su da yawa ma masu amfani da man fetur mafi yawan su manyan motoci da suke wa talaka amfani truck da ake kaya kwasa kaya abinci dukkan su da diesel suke aiki kuma wannan diesel din shekara da shekaru ana sai da su a farashin da kasuwa ya kawo shi
to GMB wani bambanci za a gani ne a cire wannan tallafi da aka yi
bambancin wannan kudin da ake fada na dan da ake kira tallafin nan a karshe shine sanadiyar duk wasu cuwata da ake a kasan nan ta man fetur da kowa ya sani shekara da shekaru an yi bincike kala-kala ta gwamnatin da suka shuda sanin kowa ne har yanzu dan da muke cikin akwai binciken da ba ma kammala su ba akwai wanda suka dawo da kudin da zahiri sata ne aka yi ta cikin wannan tsarin tallafin a ganin a yau haka ba shi da wani sauran amfani bai kamata a ci gaba da cutan talaka ana musu ƙarya ba mun yarda cewa idan aka sa tallafi ana samu sauki zahiri ne amma kuma aka cire tallafi wasu sa sai ya samu kudaden wasu kaya kuma masarufi za su tashi kowa ya san da wannan suna faruwa amma idan aka dubi abin da aka rasa a sanadin wannan tallafin da aka yi gara a rubu da shi muhimmin ma a yau haka gwamnati ba ta da mahalin ba da wannan tallafin domin abubuwan da suka faru nan watanni shida bakwai da suka faru sanin kowa ne wannan abin da ake kira COVID-19 da kowa ya san halin da ake ciki duk duniya babu kasan da bata gaza ba ba kasan da bata shiga fitina ba
shugaban NNPC Mele Kolo a zantawarsa da Madina Dauda muryar Amurka ake sauraro don sahihan labarai gabanin babban zaben jamhuriyar Niger a watan Disamba wasu yan siyasar kasar sun bullo da logar sauya shiga ko kafa kananan jam'iyyu da ba mamaki hakan zai ba su damar tasirin damawa da su a zaben ga rahoton Haruna Mamman Bako
lamari ne ke faruwa wanda ƴan kasar ba su saba gani a siyasance ba domin jama'a ne ke bada sanarwar ficewa daga wannan jam'iyyun kulliyomin zuwa wancan jam'iyya yayin da kasuwar kananan jam'iyyu ke ci gaba da haɓaka hasali ma sai sabbin jam'iyyun siyasa ke ƙara kulluwa a fagen siyasar kasar ta Niger Alhaji Isya Nuhu mai fada wani mai kallo ne da nazarin siyasar jamhuriyar Niger
shi kwadai in yayi yawa yana kawo haka nan saboda dibin haka in ka koma cikin karamar siyasa kana son kai dai a ce maka wani ya zama wani abu ciki shi ko in kai lissahi partigin nan wata siyasa ta shigo garin kwanni nan da shekara 10 da kin za samu konsanye balle ta samu wani deputy ko ku samu wani abu gaskiya da ba Allahu alam amma ko ni ni zama gidan mu da an ka ehe ni gidan mu da an ka ehe mu in naga kana a takure niki ina neman inda zan heta in koma in zamna ko in yi maka ina ko kuma in laba wani wuri kaman Allah shi walwale ni
bullowar sabbin jam'iyyun siyasa da canza shekar ɗan siyasa a cewar wani dan siyasa na gungun jam'iyyun siyasa masu mulki a jamhuriyar Niger wani nauyi ne ɗan siyasar ke ƙara azawa wannan kasar
sunana Hamisu Dallami birnin Kwanni domin idan ka tsaka duba a wata jam'iyyar da ake kirkirowa suna yi ne bisa ga damar da suke son samu ga gwamnati ta dan tallafin da gwamnati ke iya badawa na farko kenan na biyu kuma wasu idan ka tsaka duba kamar kowanne dai yana dubin dan abin da ya kamata ya kasan da ya kamata ya samu ta siyasa dai abin da kowa sani hakuri ce abin da ka bari nan da shi zaka tarda can gaba a wata dama ce kake son ka samu ba ta samu ba sai ga cewar to tunda baka samu abin da kake so ba to ya kamata ka canza sheka in kuma ka tai can inda ka canza ka tai inda ka koma sabo jami'an mutane zaka tarda kuma kowa son yake samu abin da yake so ya samu a wurin to kuma ka zo kai kana sabo kuma baye ne ga harkar siyasa ba cikin dadi ake wannan abu ba
a nasa bangaren wani member na jam'iyyar Hamma Ahmadu mai adawa cewa yi wannan lamarin karkafa sabbin jam'iyyun siyasa da canza sheka ba abin kware bane ga siyasar kasar
ni ne Sarau a birnin Kwanni bai cincinta ba amma matsayin kasa irin wagata Niger a ce a kirkira jam'iyoyi kala-kala an san demokrasi ta haƙe na wajibi na kowa ya hito a bashi haƙin shi ya kamata a riƙa sara ana dibin gatari don son kai shi shina iya kawo komi baka cimma manufar ka ba shi ko sannu-sannu na ya kamata a yi tahiya
wannan sabbin ɗabi'un 'yan siyasar kasar ta jamhuriyar Niger na kasancewa tamkar cinikin kifi a ruwa ne ko da yake Hausawa na cewa ba a san macito ba sai miya ta kare Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
daga Bauchi kuma wakilin mu Abdul Wahab Muhammad ya aika wannan rahoto na wata kungiya da ke rajin samun zaben karba-karba a tsakanin shiyoyin jihar kungiyar mai taken zauren mutanen jihar Bauchi ta yi taro a birni na biyu mafi girma a jihar wato Azari
taron wanda ya sami halartar yan siyasa daga bangarorin jam'iyyun siyasun kasar da ma 'yan boko an gudanar da jawabai kan muhimmancin bin tsarin karba-karba duk da kasancewar babu wata doka ko kuma yarjejeniyar bin wannan tsari a hukumance. Abubakar Bili Balewa shine shugaban riko na kungiyar
2003-2004 tun tana zauren matasan Bauchi ta koma zauren mutanen jihar Bauchi 2010 ba wani abu ya haka kawo zaure ba shine yanda zamu hada kawuna mu yadda za ya kasance an dawamar da adalci a cikin jihar Bauchi. Yau Allah ya kawo mu 2020 shekara wajen 20 da dori gwamnatoci da suke fitowa a jihar Bauchi in ka lura mutane ne da suka fito daga gefe ɗaya shi a ɗaya shi ne Bauchi ta kudu. Babu inda za mu ci gaba a irin wannan tafiya. A kafa gwamnati a gefe ɗaya ita kanta Najeriya an kafa ta ne akan wannan karɓa-karɓa wannan shiyan sun taɓa ya fi ba da haɗin kai ya fi kawo ci gaba saboda wannan shiyan in sun yi kafin ta zago suna so su yi fiye da abin da wannan ta yi.
Wani shehin Malamin Boko Farfesa Haruna Abdullahi Danwanka daga ƙaramar hukumar Ningi ya yi tsokaci kan wannan bukata da suka sa a gaba.
A gaskiya ba zai yiwu a ce an ci gaba ta wannan hanyar da ake kai ba. So dole ne mu kawo wasu sauye-sauye a matakinmu na abokarai ne muka haɗa kanmu muga ya kamata mu fidda wani abu in Allah ya yarda tunda mun fara shi da kyakkyawar manufa ne muna ganin zai bazu zai kuma samu karbuwa a zukatan mutane. Saboda mutanen da suke da irin wannan alƙiblar da muke kai suna da yawa amma su saboda wasu dalilai ba za su iya fitowa.
Amluha Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Binta Asiyaro da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Asiyaro jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako har yanzu muna tare ne da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda dake Abuja a Najeriya inda ta sake tattaunawa da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative don jin wasu dalilan da yake iya sa mata da matasa shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma matakan da kungiyoyin suke dauka na taimakawa. Masu sauraro bari mu ji ta bakin kungiyoyin nan guda biyu.
So mu muna wayar da kansu da cewa dole a je makaranta saboda idan ka je makarantar nan ya kamata a ce by the time ka gama makaranta kai ma kana da kasan ciwon kanka za ka yi abin da ya dace ma society dinka. To makarantun kuma idan kika duba
su ma an ce suna yi
ba ma haka nan ba tukuna. Yaro zai tashi zai je makaranta sai ya taka kilomita biyu kafin ya kai makaranta. Yanzu kaman wani wuri ana ce mishi waro a nan Abuja. Yaran nan ba secondary school
a wurin
a wannan wurin sai sun tako daga nan gurin a kullun kowace safiya sun je apo resettlement
sannan a samu makaranta
sannan a je secondary
school. Primary kenan
akwai primary daga baya an zo ai musu primary din ma ba wai yana kusa da gidajensu ba sai sun taka. To ki lura da cewa yaro yana ganin da safe mai yuwa akwai kuma yunwa tunda idan kika duba sustainable development go an ce zero hunger poverty to akwai poverty
talauci
na nan talauci kuma na san mutum in ba wanda yake da karfin zuciya bai yi komi. Yaro ya kwana bai ci abinci ba an ce mishi ya je makaranta zai je makaranta kuma zai taka ya je wannan makarantar
kuma kile ya hadu da wasu miyagu a hanya
sosai. Idan kuma za a dawo takowa za a yi kafin a je gida an hadu da yara kila a yi wani shegantaka sannan kafin a je gida. To yau yaro ya je makaranta abinci kila so daya suka ci gobe ma haka nan. To jibin wanda suke shan kwaya suka nuna mishi kai da Allah wai me kake wahalar da kanka ga hanyar da zamu iya bi an ka sha abun nan baka tsoron kowa
kuma ba sai kana da kuɗi ba.
Yawa sannan kuma kin ga ba asibiti a kusa da mutane kin ga wannan ma shi ma illa ne. Sannan inda aka ce wai mata sun fi shan kwaya a bisa maza akwai abin da ake ce ma gender inequality ana fifita da namiji a bisa ƴa mace. Ƴa mace ita za ta je talla ƴa mace ita za ta zauna a gida ta wahala ƴa mace ita za a sa ta je ta yi auren dole da bata shirya ma ba daga nan sai ta gudu saboda da yawa yara mata da muka hadu da muke mu'amala da su sun gudu ne daga gidajen mazajen su. Ai musu yarinya tana shekara 13, 14, 15 ai mata aure. Ta auri wani tsoho da bata sani ba. Daga nan kuma ba wai cikin kwanciyar hankali take ba. Sai su gudu akwai wani wuri da ake ce mai gidan drama. To gidan drama inda zaka ga kin zo, idan kika zo har aka buda miki aka waye a wurin su, kin waye an buda miki ido, kin zama wata
member.
Kin zama magajiya ke ma. To har recruiting suke yi. Idan kika zama magajiya sai shi mai gidan drama sai ya tura ki kije ki kwaso wasu.
To kafin bari mu dakatar da ke anan muna kan gidan drama, bari mu dawo wajen Rejoice ta gaya mana irin mata da kuke wa'annan mu'amala da su Rejoice. Baya ga kukan cewa kila wasu mazajen su sun mutu ko kuma a'a wasu mazajen su sun kyale su, to me kuke fadakar da su? Shin wa'annan hujjoji ne na cewa mace ta koma shan kwaya ya fitar da ita daga wannan kangin?
A to wannan ba hujja bane da zai sa mace ta shiga wannan rayuwa, amma kin san abin da yake sa su shiga irin wannan halayen saboda rashin sani ne, ba ilimi, so basu san cewa da abin da ya kamata ba,
kuma ba su da mai fada a ji,
ba wanda zake gaya musu, saboda kin ga yawancin su dama da shike wuraren su yakan zama akwai poverty sosai, akwai yunwa,
akwai fatara
sosai, so dan haka yawanci ba su da makudin da zasu yi radio bare TV bare ma su samu hanyar da zasu ke jin abinda yake faruwa a duniya. So su a sanin su shine wannan iyakacin dan
gurin zaman
su, muhallin nan nasu, abinda ke faruwa a gurin suna ga kawai shine rayuwar duniya. Dan yawancin su in kika je kika zauna da su kuna discussing da su, ba za su taba gaya miki cewa a sun san ma, in kika tambaye su ma waye ma ne anguwan su, yawanci ba su san sunan shi ba, zaki ga cewa lalle suna lakin ganewa ne sosai. So shi yasa muke in muka tashi muka je muka tara su muka sanar da irin su mai anguwa haka, sai mu tara su sai mu fadakar da su cewa to hakan nan fa bai yiwu ba, ga yadda rayuwa take, an da yawan su idan suka gane sukan dina, saboda in muka ga wanda kuma nasin yayi yawa
ba tare da kun kai su wajen ko hukuma ko wayanda ke magance wannan al'amarin ba.
Eh sosai, kin ga kaman mukan yi aiki da su NDLEA, kaman wanda ma cases din su ya zama yayi sosai, ya zama so severe, akan kai su har psychiatric, ana kai psychiatric hospital,
asibitin
tababbu,
amma da yaddan hukumar kula da miyagun kwayoyin ko
su NDLEA
su ne za su shiga gaba,
su ne sukan shiga gaba, sai mu bubu in ya kai wannan once ya kai wannan matsayin mukan ba su, so daga nan su za su karasa da shi, saboda mu ba mu da hurumin da zamu handling wa'annan level din cases din kenan.
To jama'a, anan zamu dakata a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Binta Esero da na hada shirin yake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako zamu sake ci gaba daga inda muka tsaya.
Yanzu lokaci yayi na sharhin jaridan Najeriya.
Fara shirgin jaridin ne da jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust kamar sauran jaridun Najeriya dai, ta ruwaito cewa Allah ya yi wa mai martaba sarkin zazzo Alhaji Dr. Shehu Idris Rasuwa mai martaba sarkin na zazzo, in ji jaridar Daily Trust. Ya rasu ne yana da shekaru 84 a duniya, kuma ya rasu ne a jiya a wani asibitin sojoji da ke Kaduna. Ita ma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa Allah ya wa mai martaba sarkin zazzo Dr. Shehu Idris Rasuwa. Jaridar Leadership dai ta ruwaito babban hafsa a fadar shugaban kasa Professor Ibrahim Gambari da cewa shi ne jagoranci babbar tawagar gwamnatin tarayya wajen jana'izar marigayi sarkin zazzo Dr. Shehu Idris. Sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Post na cewa yanzu haka gwamnan jihar Edo da ke kan gado Godwin Ubaseki shi ne ya lashe zaben gwamna da aka gudanar, inda ya doke dan takarar jam'iyyar APC Eze Eyamo. A cewar jaridar Daily Post, rahotanni dai na cewa sakamakon da hukumar zaben Najeriya ta fitar ya nuna cewa Ubaseki ya samu gurgu fiye da 307,000, a inda kuma Eze Eyamo na jam'iyyar APC ya samu gurgu 23,622 daga sakamakon karanan hukumi 18 na jihar ta Edo. Ita kuwa jaridar da Banga cewa ta yanzu haka ƴan bindigar sun sace wasu mutane akalla fiye da 40 a wani gari da ke jihar Zamfara sakamakon harin da suka kai a karamar hukumar Maru a jihar ta Zamfara. Rahotannin da jaridar Banga ta ruwaito na cewa yanzu haka dai jami'an tsaro sun bazama domin ceto waɗannan mutane da ƴan bindigar suka sace. Jihar Zamfara dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da fashi da kuma sace-sacen jama'a hikamari wanda ake zargin ƴan bindiga da aikatawa. Sai kuma jaridar The Punch da ta ruwaito fadar shugaban ƙasa na cewa yanzu haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jajanta bisa rasuwar mutane akalla 17 da suka nutse a wani kogi da ke jihar Ebonyi, a inda mutane 13 kuma har yanzu ake neman su. Su da wannan mutane 17 da suka rasu suna cikin wata mota ce mai dauke da fasinjoji akalla 32 wanda ta fada kogin na Ebonyi. A yanzu muna jaridar da Bangashi inda wata kungiya mai suna Sarah mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma tattalin arzikin ƙasa ta rubuta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wasiƙa da ke neman ya dakatar da wani shiri na ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami na kafa wata hukuma da za ta dinga karɓan kadurun da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC suka kwato daga hannun wanda ake zargi da almundahana da dukiyar ƙasa. Bayan shirin murya Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro ku dakaci sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Duk wadaddewa cike da rikice-rikice, kasashen Serbia da Kosovo sun dauki matakin farko don daidaita dangantakar tattalin arziki tsakaninsu. A ranar 4 ga watan Satumba, kasashen biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniya karkashin kulawar Amurka domin samar da alƙawura don yin aiki tare akan batutuwa da dama na tattalin arziki. A lokacin bikin saka hannun a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce shawarar da shugaban kasar Serbia Aleksandar Vučić da Prime Minister Kosovo Abdulla Hoti suka yanke ta yin aiki tare ta sanya yankin da ma duniya cikin zaman lafiya.
After a violent and tragic history and years of failed negotiations, my administration proposed a new way of bridging the divide.
Shugaba Trump ya ce bayan tashin hankali da mummunan tarihi da kuma shekarun da aka kwashe ba a cimma maslaha ba, gwamnati na ta samar da wata sabuwar hanya ta kawo daidaito tsakaninsu ta hanyar mayar da hankali ga samar da ayyukan yi da farfado da tattalin arziki. Kasashen biyu sun samu cimma maslaha. Muna matuƙa alfahari da waɗannan shugabanni biyu kan wannan abu da suka yi, kuma mutanensu ma suna matuƙa alfahari da su, watakila ma shine fi muhimmanci. Biyo bayan rabuwar Yugoslavia a farkon shekarun 1990 da kuma yakin Balkan, Kosovo ta balle daga Serbia ta kuma ayyana 'yancin cin gashin kanta a shekarar 2008, lamarin da Serbia ta ki amincewa da shi. Sama da shekaru 20, yunkurin kasashen yamma na samar da yarjejeniyar siyasa tsakanin kasashen biyu bai samu nasara ba. Jakadan shugaba Trump na musamman a Serbia da Kosovo, Richard Grenell, ya ce shugaba Trump ya kudura aniyar shawo kan matsalar.
What President Trump did from the very beginning is say, let's show them how to develop economics, how to take industries.
Ya ce abinda shugaban kasa Trump ya yi tun farko shi ne, ya ce bari a nuna musu yadda za su inganta tattalin arzikinsu, yadda za a ɗauki masana'antu a bunƙasa su. Bari mu juya abin, kuma bari mu ga idan mayar da hankali kan tattalin arziki da samar da ayyuka za su yi tasiri kan batutuwan siyasa. Abin da ya rage a gani kenan. Amurka ta samar da yarjejeniyar daidaita tattalin arziki tsakanin Serbia da Kosovo don neman ƙara bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma nuna fa'idodin haɗin kai. Wannan yarjejeniya mai ɗimbin tarihi ta kuma buɗe iyakar ƙasashen biyu tare da ƙarfafawa Serbia da Kosovo gwiwa su yarda da diploma da lasisin juna. Kari kan waɗannan, ƙasashen Serbia da Kosovo na taka rawa a shirin da ke bunƙasa samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Kosovo da Isra'ila sun amince su daidaita alaƙa da ƙulla alaƙar diplomasiyya. Serbia kuma ta yi alƙawarin mayar da ofishin jakadancinta zuwa birnin Kudus. muhimmin matakan karfafa alakar da ke tsakanin kasashen Turai da na Gabas ta Tsakiya. A fadar White House, Shugaba Trump ya yarda da yadda Serbia da Kosovo ke jin juna daga abin da ya faru a baya, amma ya hasashen makoma mai haske. Ya ce, "Ina tunanin za su samu babbar dangantaka kuma tattalin arziki zai haɗa kansu." Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Halima Abdulra'uf da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.